Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To assalamu alaikum mai saurare da fatan ana kan shan hantsin lafiya yau Lahadi 15 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi tirda shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta kin tabbatar da cewa Iran na kiyaye yarjejeniyar nukiliya wadda da ita da manyan kasashen duniya shida suka rattaba hannu akai a shekara ta 2015. Kerry ya ce wannan shawarar ta bakin sa ta yi hannun riga da abin da yake tartibi saboda kawai nuna isa da kuma cimma wata manufa. Kerry, wanda shine ya wakilci Amurka wajen tattaunawa kan yarjejeniyar, ya kara da cewa Trump ya naka samu, ya nisanta mu daga abokan hulɗar mu, ya karfafa masu ra'ayin riƙau a Iran, ya sa warware rikicin mu da Koriya ta Arewa zai dade yin wuya, wanda kuma zai dade kai mu ga yaƙi. Shugaban Iran ya faɗi ranar Juma'a cewa yarjejeniyar da ƙasarsa da manyan ƙasashen duniya shida suka rattaba hannu akai a shekara ta 2015 ba fa za ta warware ba. A wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa bayan kalaman na Trump, shugaban na Iran Hassan Rouhani ya yi kira ga dukkanin bangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar da su kiyaye ta. Ya bayyana yarjejeniyar da wata mashuhuriyar aba da aka cimma a matakin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa. Shugaban na Iran ya kuma maida martani game da bayyana Iran da ƙasa mai bin tafarkin kama karya da Trump ya yi. Yana mai bayyana shugaba Trump da maƙaryaci kuma ɗan kama karyar. Wani mai magana da yawun ƙungiyoyin mayaƙan Siriya ya faɗi jiya Asabar cewa da yiwuwar mayaƙan ISIS fice daga Raqqa ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda aka cimma tsakaninsu da mayaƙan Siriya da ke samun goyon bayan Amurka waɗanda suka musu zobe. Mai magana ya ce da yiwuwar mayaƙan na ISIS fice daga birnin cikin dare daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi, duk wani ɗan bindigar ISIS da ya tsaya za a tilasta shi au ya miƙa wuya au a kashe shi. Tun daga ranar Juma'a farar hula suka fara tserewa daga Raqqa, gabanin dannawa ta ƙarshe da ake sauraron mayaƙan da ke samun goyon bayan Amurka za su yi da zimmar sake ƙwace birnin daga hannun ISIS. An hallaka mutane aƙalla 25 baya ga wasu 50 da suka ji raunuka a wani harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya daura da wani muhimmin shatale-tale da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, a cewar jami'ai da kuma wasu ganau. Tashin bom ɗin wanda ya auku daura da shatale-talen zobe mai cike da hada-hada, da alamar dai wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya haddasa shi, a cewar wani jami'in 'yan sanda ga muryar Amurka. Ganau sun ce bom ɗin ya tashi ne yayin da hanya ta cinkushe. Wani wakilin muryar Amurka da ya je wurin ya kira ya gawarwaki aƙalla 25 yayin da ake jigilarsu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana zargin wani ɗalibin da aka dakatar da shi daga wata makarantar sakandare a arewacin Kenya da sake dawowa jiya Asabar da wasu 'yan bindiga, inda suka kashe wasu ɗalibai shida da wani mai gadi a wani al'amarin da ya yi kama da ramuwar gayya a cewar jami'ai. Harbe-harben sun auku ne da asabahin jiya Asabar a wata makarantar sakandare da ke Lokciogi mai tazarar kilomita 90 daga sansanin 'yan gudun hijira na Kakuma da ke kusa da iyakar ƙasar Sudan ta Kudu da Kenyar. Wanda ake zargin wanda ɗan gudun hijira ne daga Sudan ta Kudu, an dakatar da shi daga makarantar sakandare ta Lokciogi ne saboda fada. Ɗalibin, wanda ba a faɗi sunansa ba, kuma da shekarunsa an kama shi bayan wannan amarin. Wasu 'yan ƙasar Moldova su hudu sun mutu jiya Asabar bayan da wani jirgin sama na ɗaukar kaya ya rikito da su cikin kogi daura da gabar ƙasar Ivory Coast, a cewar ministan tsaron ƙasar ta Ivory Coast. Minista Sadiki Diakite ya gaya manema labarai cewa wasu mutane shida kuma sun samu raunuka, ciki har da wasu 'yan ƙasar Faransa hudu, uku daga cikinsu sojoji ne. Wata majiyar rundunar sojan Faransa ta ce hanyar jirgin sojojin Faransa suka yi don amfani da shi wajen yaƙi da masu tsoron ra'ayin addini a wani alamar mai suna Operation Sahel. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya tattauna da masu ruwa da tsakiya fannin ilimi a fadin jihar ta Katsina domin ƙara gano hanyoyin da za a bi domin warware matsaloli da suke hana ruwa guduwa a wannan fanni. Ga rahoton da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana daga can.
Gwamnan na jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari, wanda shine jagoranci wannan taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi ta yadda za a kawo bukatar warware matsalolin da suka addabi bangaren, yayi bayanin shi kamar haka.
Sun zami magana, ba maganar me ya faru ba, abin da ya faru din mun san menene abin da zamu. Kamar dukan mu nan makarantar NA muka yi, wa'ansu daga cikin mu daga baya za a ce sun yi makarantar gwamnati. Most of us now an enrolling now at the primary up to secondary school when Katsina Native Authority was running both primary and secondary education. Saboda haka ina da gudunmuwar da muke ganin nan zamu baya. Kamar yadda kuka sani, ba wata ƙasa da za ta ci gaba ba ta hanyar ilimi ba. To idan muna son mu al'umman mu su shiga cikin jerin waɗanda za su ta yadda al'amura ba ma na Najeriya ba na duniya, to ya za su yi shi ba ilimi? Wa'ansun ku sun fara daga primary school teacher, kun san komi. Shi ba ki da shi yake kariya, ba a yi da zuciya, zuciya ta san gaskiya. Yanzu nan da za a tara ko a ce kowa daga hannu ɗan shi da ke zuwa private school, kusan 100% za a samu a wurinku. Matarka ta yi tuwo da miya, ka ce ba ta iya ba, ka je ka sai na kasuwa. Abin da kuke yi ne kun ga, ko dai baka bata kudin cefa ne ba, ko kuma ba koya mata wani abincin ba. Ku ne jami'an ilimi, da dukkan ku nan kowa zai kai ɗan shi makarantar ƙauyensu inda yake gani. Ko bai mai da hankali kan komai, zai mai da hankali akan wannan makarantar da 'ya'yan shi ke zuwa. To ai ba 'ya'yan shi gare ke zuwa, sauran 'ya'yan mutane suke da su amfana. Dukkan ku nan da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan ministoci kuka yi makaranta, kuma kuka yi su kokari, kuka ci gaba, kuka basu. Amma yanzu wannan hanya ita ce kuma ba ku so a bi. Satin da ya wuce yara 11 kun ga an buga su a jarida, 'yan jihar Katsina an dauke su NDA. Na ce tun daga telephone number din su duk a kira su, ina son ganin su. Suka zo su 10. Ta 11 ita ce wata yarinya ɗan Funtuwa wanda ubanta soja ne, ya mutu in action cikin rikice-rikicen nan da ake yi na nozi, ubanta ya mutu. Ita kuma ce sai ta soja ta gaji ubanta.
Ta ba commissioner ilimi a jihar Katsina wadda ta yi bayanin ta a harshen Turanci, Farfesa Sadiya Idris, ta jawo hankalin al'umma da su bada haɗin kai domin haƙata cimmarwa wajen ganin cewa an samu warware matsalolin da suka addabi harkokin ilimi a jihar ta Katsina. Dr. Badamasu Lawal Turanci shine mai ba gwamnan jihar Katsina shara a bangaren ilimi mai zurfi, ya ce akwai ƙarancin malamai a wannan jihar ta Katsina.
Da akwai ƙarancin malamai a makarantun nan, Your Excellency, kowane course na faɗa a nan, misali English da mas, ana son a koya shi sau 6 a sati, muna da aiki jajajir a gabanmu. A kowane course, Your Excellency, da za a koya sau 6, muna bukatan malami 927. Kowane course da za a koya sau 4, muna bukatan malami 618. Idan mun kalli yawan azuzuwan da gare mu a duka makarantun, domin muna da azuzuwa 4634, wannan ya nuna cewa tunda bamu da wadatun malamai, to abinda muke tara mu ya kamata mu yi. Malamai ne bamu da su, da ake son a ci yakin Boko Haram kowane babban soja ta hiya ya can hilin daga akai ta daga kuma ana ba ku albashi shekara biyu ba a taba ba a taba hana wani kobo ba to me ya kamata mu yi ni bada masi in na tashi charanci zan je charanci local government makarantar da za a bani lesson 2 a PHE ko lesson 2 a IRK ko lesson 2 a social studies kan in huto nan
ya ce mafi yawan malamai da suke koyarwa ba su son zuwa a yankunan karkara
excellency sa sai malaman nan da ka gani gaban mu ba mai son ya kai kauye koyarwa kowa so yake tsaya cikin gari wannan ba karaman matsala bace ga wannan sana'a ta mu
shugaban hukumar ilimin bai daya a jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura ya ce idan ana so ilimi ya samu inganci dole ne sai an sa tsoron Allah a zuciya
idan ana so ilimi ya inganta a jihar nan tsakani da Allah sai mun ji tsoron Allah kuma kowa ya rubuta aikin nan tsakanin shi da Allah na biyu in ka je kamar secondary school din mu quarters na malamai za a je a gyara azuzuwa amma walfayin malami tsakanin da Allah babu ita gidajen su babu gyara
shugaban makarantar secondary ta Kambarawa Malam Ismaila Abdullahi yayi bayani kamar haka
mai girma gwamna ka kira mu amma sai dai kai hakuri dan za ka yi tijin maganganu kala ci sannan ya rike shi mu especially wanda suka ga aji shi da kuma disciplinary committees da ke kokarin su ga cewa sun yi takalin wannan problem sai ka karar ɗan siyasa suna shigowa ciki yaro da ya kamata a hukunta a yi shi da bala'i ka anshi wannan yara saboda haka iyayen nan a dubi matsalolin da suke haddasa wa
Hajjia Rabi Lalu Ruma ta yi tsokaci kamar haka
wanda ya yi principal ya san cewa yarinyar ta cancanta a biya mata kuɗin makaranta a biya mata wadda cancanta maka da a biya mata domin mafi yawancinsu ba karatun suke ba don haka muna goyon ba a ɗari bisa ɗari cewa a sa iyaye sa hannu ko kuma su kawo gudun wasu wurin biyan kuɗin makaranta a makaranta za a ga yarinya ko yaro bai cancanta wuce aji na gaba ba idan aka ce maimaita sai a kama yasu ko nasu wani ɗan siyasa ya zo wata uwa ta zo aini da Allah a tura mata gaba dama dan dai ka haifa samu miji ne ta aure ko idan da za a ce ma kama wanda suke da makarantu a ba su izinin cewa in yaro ko yarinya bi cancanta wuce gaba ba a mai da shi baya to shi ma wannan zai kama madauki
Ahmad Ado ya ba da shawara shi kamar haka
don kuma na mu da muke nan wurin zaune darakta su ne din 260 wani abu da faɗa to amma kuma cikin mu fa akwai malaman makaranta da talib principal din da yake da malamin makaranta ne cikin aji to kai an ce ya je ya kura a ji dama cikin aji to kuli aka ce kowa ya fara filin ya ko biyu to sai fa an shirya lissafi na principal san za a gano yau waɗanda suke ainihin kila wanda suke zaune a zonal office su ne waɗanda za a lissafa mutum nawa ne sannan a gano filin nawa ake buƙata wanda ai za a je a bada a makarantar nan
Hajjia Sa'adatu Sani Isa ta bada shawara kamar haka
shawara da zan bada ne ga guda ɗaya magana koyarwa da bamu da malamai da yawa dukkan muna malaman makaranta to mu dauki wannan shawara ta voluntary work kowane darasa na gudu ya dauki makarantu wanda zai ce project din shi
Laraba Lawal Ahmed ta ce ita ma suna samun matsala da jama'a ta
yasa da yawa muke fada da jama'a saboda kokarin su hana a yi wannan sai dan an samu malamin da baya tsayayya ai mukan sakakkiya mu je inda yake ko a kira shi a dauki mataki a kan shi kuma wani lokaci har muna samun kalubale daga waje amma dai bai hana mu yi abin da muke ci
shi da wannan taro da aka gudanar a jihar Katsina ya tattaro masu ruwa da tsaki daban-daban da ke a fannin na ilimi da ke fadin jihar Zaradin Sanufin Tuwa Sasha Hausa na murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Har yanzu dai muna Katsinan kuma sai ta yi mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro na masu ruwa da tsakikan hanyoyin magance matsaloli da suke addabar ci gaban ilimi a Najeriya musamman ma dai a yankin Katsina. A jawabinsa na sallah mai martaba ya tabo wasu daga cikin matsalolin kuma duk da cewa mun gabatar da wani bangaren jawabin muka ga ya dace mu sake gabatar da shi musamman inda ya magana kan matsaloli da suka shafi ilimi daga ƙasa.
Makarantun primary ba da da'a ba karatun gashi an yi yawa. Magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa. Amma lokacinmu kowa ya tuna har gudu irin gudun da ake da kwai cikin cokali da gudun buhu abubuwa ga suna na motsa jiki amma yanzu ba a yi karatun ba a yi uwa ko uba a kashe kuɗi a kai don yaro ya karatu amma sai ya dawo empty ba komi cikin kanshi to wannan mataki ne sosai na maido da tsaihin malamai. Za ka ga yanzu gyara ya zo can wanda za ka ɗauko ko yanzu ba NCE mun ba da shawara tuni lokacin marigayi Umaru Musa masu koyawa su zama 'yan university NCE holders diploma to sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges yaushe za ka je ka koya ma yaro kai abin da baka iya ba shi malami sai koyi masa dalaje ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro sai ka yi lesson plan ka kai ma head master ya ji ba yadda kana a baka okay ka je ka kama koyawa to wannan babu sai aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista, matan komishina, matan darakta, matan washishi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka estuce inuwa ana ba yaro nono ana magana a dashe ana saka yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeheje ba koyi ba koya musu kalli ba to wannan mun gode a sa ido kuma a tabbatar da an maido malamai na gaskiya dama na gaskiyar nan duk malamin da ni mun sani mu ne shaida tunda su suka koya mu a jaraba wannan a gani ilimi na primary shi ne ilimi duk al'ummar da ba ta da ilimin primary school kuma kanshi an je can sama za ka ga ya lalace shi ne foundation to kuma aka ce ka maido da tsaihin malamai mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani to wannan ka ɗauko magani na gyaran ilimi na primary school shi muka rasa da muna makaranta dutsen ma primary school boarding yanzu dai ba boarding lokacin boarding mu uku ne duk ƙasar nan dutsen ma kankiya a namance gudai uku idan dan dutsen ma ya yi turanci ko ya yi rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda mi mun sami malamai masu kishi masu da'a masu koya da'a ga yaro ko kana so ko baka so lokacin mu na yi mai unguwa sai in kira dan aji in ba shi kashi dan ajin mu fa na unguwa na yi monitor an gani gudu ake ina ga mala to yanzu ba wannan malami zai taba yaro ko yarinya sai ga uwa ko uba ya dauko taɓayya za a buge mala ba daidai ba ne wanda malami an ka kawo shi don ya sa maɗanka abinda kai ba ka iya sa mashi in banda godiya mai za ka yi mashi to lokacin mu so Allah ya kanshi daraba kori da Ahmadu Bawa nan haya zina da rai Sulaiman Isa mai addu'a suna nan su suka koya mamu kuma haƙƙinsu suna nan kuma har yanzu ana yi da su to wannan matakin da ka ɗauka shi ne daidai
wata ƙungiyar farar hula mai fafutuka kan harkokin ilimi musamman da ake kira Development and Brighter Future Initiative ko DBFI a taƙaice ta bayyana damuwa kan makomar ilimi a Najeriya tare da la'akari da furucin ministan ilimi Malam Adamu Adamu wanda a baya-bayan nan a cikin wani jawabi da ya jihar Kebbi ya ce kimanin 'yan Najeriya miliyan 65 zuwa 75 ne cikin adadin miliyan 170 suke fama da jahilci. Baya ga haka ma wani bincike da hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya nuna cewa yara da ya kamata a ce suna makaranta miliyan 12 ne yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Daya daga cikin shugabannin kula da aikace-aikace na ƙungiyar Malam Babangida Tatis ya gaya wakilin sashin Hausa Iliya Kura cewa kungiyar tana aiki da gwamnatocin jihohi domin sake farfado da kuma karfafa ilmi daga ƙasa.
Gaskiya wannan zancen ba daɗi domin ya nuna cewa a sai gobe zai kasance cewa yawanci yara za su na yawo basu da fice ko kuma rayuwarsu na gaba ba zai zama da daɗi ba. Ya nuna cewa yaran nan za su karasa dubi lokacin da muke a ciki wanda muna da su Boko Haram da dai sauransu. Irin yaran nan ba su da wuya a rikitar da hankalinsu su shiga rayuwar da bai dace ba. So wannan ya nuna cewa in haka ne to gaskiya ka samu akwai wahala gaba.
To me kake ji zai zama to kaman mataki da zai iya kawo saukin wannan a gaba?
Saukin wannan abin ina gan shi ne iyaye, a fara da iyaye da so shi ne samu a yi magana da iyaye, a karfafa iyaye yadda za su ga muhimmanci makaranta. Idan iyaye sun ga muhimmancin makaranta za su sa yaransu a makaranta, ka gan yaransu za su shiga makaranta. Ima yaro bai so zuwa makaranta, iyaye za su dinga iya. Akwai yadda wasu sukan yi, sai su ce ka gan yadda wani yake tuka mota, kai ma kana saka tuka mota, sai yaro ya ce to sai ka je makaranta. Akwai wasu maganganun da za a yi ma yara wanda zai zama ya tabe su wanda za su so su yi makaranta su zama manyan gobe. So a wajen na farko, a wajen iyaye mu fara da iyaye su san muhimmancin makaranta. Sarakuna da kuma sarakuna, hakimai, duka su masu unguwoyi su ma suna da haƙƙi a wannan abun. Ya kamata su kira mutanen su yi musu bayani akan muhimmancin makaranta yadda kowa zai tura yaronsa makaranta. Sa'alin nan kuma gwamnati su yi abu domin ka ga wani wuri wasu yara suna kiwoyan tafiya makaranta, ka ga wani community babu makaranta a wuri, ka ga yaro ba kaman da ba wanda da sai mutum ya yi dogon tafiya amma yanzu ba haka ba. So za ka ga a unguwa ba makaranta, to gwamnati ya kamata su ma su kawo makaranta. Sa'alin nan kuɗin makaranta, a rage kuɗin makaranta domin wannan kuma yana sa wasu iyaye ba sa iya tura yaransu makaranta ba. Sai ga mutum ya bar yaron shi ya ce to ya dinga sayar da kaya ko kuma ya dinga kai da kawa domin ba kuɗin tura yara makaranta.
Akwai rawa kake ji da kaman kungiyoyi masu zaman kansu za su iya taka wurin tabbatar da cewa yara da suke yawo kan titi sun koma makaranta?
Gaskiya suna da haƙƙi, so suna da abubuwan da za su iya su yi domin su taimaki yara. Domin na kan gan kamar akwai wasu ma sai su ce to wasu yara su ɗauki yara su ce to mu za mu lura da ku ba za ku biya makaranta ba, kuɗin makaranta ba. Akwai wata da na sani wanda ita ta bude makaranta, wata NGO sun bude makaranta suka koshi yara kyauta suna sa yara a makarantar suna lura da su. So irin wayannan kungiyoyin su ma su iya su yi nasu taimakon a anguwa.
To kaman kungiyanku, ku wani kokari kuke ganin cewa hakan ta samu yara sun koma makaranta?
To muna tattaunawa da gwamnati akan tsare-tsare da hanyoyin da za mu bi domin mu gan yadda za mu taimaki yaran nan da musu je makaranta. Kaman ka gan wasu kasashe sai ka gan suna hada hanaye da wasu kungiyoyi kaman haka, suna kawo yara don gwamnatin su riga sun shirya da su sai su ce musu to ga abubuwan da za ku dinga yi. Sai ka gan an kawo yara ana lura da su, har ma abinci ma wasu suna musu. Then the make sure suka tabbatar cewa yaran nan an ba su karatu mai kyau wanda zai sa har su ci gaba. So gwamnatin yadda mu muke so mu ma mu yi namu din, sai ya zamana yaran muna so mu ba su ilimin da za su san cewa sun samu ilimi mai kyau idan mun gama shirye-shiryen da muke da gwamnati.
Daga jihar Kebbi kuma mataimakin shugaban makarantar sakandare ta ƴan mata da ake kira Madrasatul Tarbiyatul Islamiyya Government Girls Unity Secondary School Malam Aminu Sarandosa ya yi magana kan muhimmancin yara su haɗa ilimin zamani da na addini. Malam Aminu ya yi wannan kiran ne a zantawa da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Dangane da karatun da muke yi na Islamiyya, muna karantar da yara har ma a makarantun nan boko, mukan karantar da su gwargwado abin da ya sa waka. Wato gaskiya ba zai yi a gane cewa sun zama daidai ba wadda ta yi karatun zamani da wadda ba ta yi karatun zamani ba. Domin me karatun da take yi na zamani a can ma makarantun zamani ana cusa musu ainihin ilimi na addinin musulunci, saboda haka za su samu su dosa no a makarantun nan zamani, su dawo a nan islamiyya kuma sai a kara musu, sai ya zama a makarantun nan islamiyya suna da rawar gani kwarai fiye da waɗanda ba su yi karatun zamani ba. Domin me su waɗanda ba su yi karatun zamani ba, so da yawa za ka iske idan suka zo a gidajensu bayan sun tashi islamiyya, to kawai aikata ne za su yi, babu tun tuna da wannan karatun ko da kawo maraja'a da sauransa. Amma zuwan su makarantun zamani zai ƙara cusa musu ainihin ƙwarin gwiwa da za su iya zuwa a makarantun su ma na ainihin zamani na boko kenan. Za ka iske yaro ya zo ya ga malamai ayarki ko malamai arabic ya karanta musu wani abu wanda ce wanga ai ko a islamiyya mu an karanta mana shi, ko kuma yazo a islamiyya mu a karanta mana shi, sai ce ai ko a makarantar boko mu an yi mana shi. Saboda haka bari in kokari in gane dama malam wane ya bani assignment akan wanga, to yanzu gashi sai yi kokari ya dage. Saboda haka wannan sai yasa cewa lalle karatun da waɗanda karatu zamani karatu makarantun zamani suka yi da waɗanda ba su yi ba zai zama daidai ba ko a islamiyya. Saboda haka wannan ya kamata a ce kowane ainihin uba da uwa su kware da ma'ana da kulawa ga tura ƴaƴansu a makarantun zamani da kuma na islamiyya. Domin me yin haka zai sa yara su tashi da tarbiyya ta gari. Saboda me idan suka zo a makaranta ta zamani aka koya musu addini, suka dawo a makaranta ta islamiyya aka koya musu, sai su zama sun samu addini mai ainihin yawa a cikin zukatansu. Amma rashin yin haka sai ya sa a samu mi in suka je gida kallon fina-finai ko shirye-shiryen wasu abubuwa na shiririta sai ya ɗauke musu hankali. Wannan kuma da haka nake kiran ainihin hukuma ita ma ta ƙara ba da ƙwarin gwiwa a wajen karantar da ɗalibai musamman 'yan firamare zuwa sakandare ainihin abin da shi addini, wanda ita a yau gaskiya a matsayina na anakallahu a makaranta ainihin modern primary a garin Kargo na ga da yawa za ka samu waɗansu makarantun ne da sauran wasu LGE da sauran makamantansu, za ka iske ana fitan malamin arabic ko ayarki sai a rasa. Saboda mi an ɗauke su kamar ba kowa ba. Abin fa yana da muhimmanci domin karatun da muke yi na karantar da su arabic ayarki da kuma karantar da su arabic ko kuma a ce islam a islamiyya, to wannan fa shi ne zai fa mana ɗa mai ido. Domin mi duk abin da ka samu ɗanka ya karanta a lokacin da yake shekara ɗaya ko a ce shekara biyu da ɗan wani abu zuwa lokacin da ya balaga, to kai na adda wannan fa'ida. Domin annabi ya ce duk harafin da mutum ya karanta, harafi ɗaya alif za a bashi lada goma, lam za a bashi lada goma, mim za a bashi lada goma, to ina ta ga wanda tura ɗa ne an ka koyar da shi Fatiha har ya zuwa ya sauki Alkur'ani kamin ya balaga. Saboda haka idan mun ka samu hukuma ta taimaka mana ta shigo a ciki ta ƙara ƙarfafawa sawa arbit da ayarki a cikin makarantun nan zamani, sai kaga cewa mi wannan zai ƙara cusawa yaran kwaɗayin zuwa islamiyya. Amma mafi yawa abin da ka ci mutuwa a ƙwarya a islamiyoyi shine rashin samun wannan goyon bayan a makarantun nan zamani musamman private, sai kaga an cire arabic an cire ayarki, ko kuma a zo a wajen jarabawa sai a ce arabic ba komai bane, ayarki ba kan komai bane da sauransu, to sai ya sa yaran su rubuta to ai ko makarantun nan zamani abinda an kai ba karfi shine me maths english da kuma sauran waɗansu subjectuka. Saboda haka ko a islamiyya sai ka iske yaro ya dauko irin waɗannan abubuwan yana yi madadin mi yayi kokarin tunawa da abin da aka karanta da shi da hazo ko kuma jiya, don ya ga cewa ya iya babu wani targada a cikin karatunsa.
Suma ɗaliban ba a bar su a baya ba a fagen faɗin irin fa'idar da suke samu game da haɗa karatun islamiyya da kuma na boko. Da farko
sunana Asma'u Umar Faru, sannan kuma ina makaranta ma ta boko ɗita nan makarantar Unity Nika.
Masu haro duka duka kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.